This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Shin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta cecin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. Kotun tabbatar da da'ar ma'aikata ta sake ba su feto janar na 'yan sandan Najeriya umarnin kama shugaban majalisar dattijai. Muna da rahoto. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla 54 ne aka ce sun mutu a wasu fashe-fashen da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka haddasa a jiya Lahadi a arewacin Najeriya. Shaidu sun ce fashe-fashe hudu ne suka bararraka cunkusassun sassan birnin Maiduguri, inda fashe-fashe mafiya muni suka auku a wani masallaci da wani gidan kallon faifan bidiyo inda wasu mutane ke kallon wasan kwallon kafa. Wani jami'in soji ya shaida ma sashen Hausar muryar Amurka cewa wasu mutane kuma 85 sun samu raunuka. 'Yan sanda sun ce ba ma bamai ne suka yi sanadin fashe-fashen. To amma kafar labaran Faransa ta ruwaito wani ga nauna cewa da alamar dai wata 'yar kunar bakin wake ce ta tayar da bom na harabar masallacin. Babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. To amma dama Boko Haram kan kai hari kan masallatai da kasuwanni da sauran wuraren da akan samu cincirin da mutane.
Majiyoyin soja a ƙasar Kamaru sun ce wasu matasa biyu 'yan ƙona bakin wake sun hallaka mutane aƙalla 5 a wani al'amari mai kama da na baya-bayan nan a har-haren kan iyaka waɗanda ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra'ayin Islama da ke Najeriya ke kaiwa. Waɗanda aka kashe ɗin a garin Mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da wasu fararen hula biyu da kuma wasu 'yan mata biyu da suka kai harin na ƙona bakin waken. Waɗanda suka tayar da babban misalin karfe 8 na safe a gugun wurin daure da mashigar garin. Wani jami'in soji wanda ya buƙaci a saya sunansa saboda bai da hurumin magana da 'yan jarida, kafar yaɗa labaran Reuters ta ruwaito cewa shi ne yake cewa mai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru. Mora dai na da tazarar kilomita ƙalilan ne daga tangar Boko Haram da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Rundunar sojin Burkina Faso ta ce sojojinta na dannawa zuwa Ouagadougou babban birnin ƙasar da zamar kwance ɗamarar dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar waɗanda suka yi juyin mulki a makon jiya. Mai magana da yawun sojin Captain Havier ya gaya ma sashen Faransanci na muryar Amurka cewa rundunar sojin ta gaya ma dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar su miƙa wuya su kuma tafi wani sansanin soji da ke daura da dandalin ƙasa wanda wuri ne da jama'a kan taru a ƙasar. Wani mai magana da yawun dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar ya gaya muryar Amurka cewa za su mai da martani nan da wato lokaci kaɗan. Wani wakilin muryar Amurka a Ouagadougou mai suna Emily Yop ya ce babu kowa kan titin babban birnin ƙasar saboda labari ya yaɗu cewa sojoji fa na zuwa.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin Papa Roma Francis ya isa birnin Holguín na ƙasar Cuba, wanda shi ne ya da zangonsa na biyu da ya yi a ziyarar wannan tsibirin ƙasar da yake yi kwana guda bayan ganawarsa da Castro da ɗaya Castro ɗin 'yan uwan juna waɗanda suka miƙa wato suka yi mulkin Cuba tun daga shekarar 1959. Holguín mai tazarar kilomita 743 gabas da birnin Havana da ɗaɗɗiyar tungar ɗarika Katolika ce, kuma birnin ya yi suna saboda wani babban gicciyen da ke kangen garin tun shekaru aru-aru, kuma nan ne Ladna Fidel da Raul Castro suka fito. Papa Roman ya jagoranci ibadan mas ga dubban dubatan mutane da suka hallara a dandalin juya hali na Holguín, inda ya ta kira ga 'yan Cuba da su yi na'am da bisharar Yesu su daina kin amincewa da canje-canje masu kyau. Daga bisani, Papa Roman zai ziyarci Laume de la Cruz, wani wurin gicciye ne da ke hangen Olgin, birni na uku a girma a Cuba.
Rahotanni na nuna cewa Amurka na duba yiwuwar dakatar da kada ƙuri'ar ƙin amincewa a babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, wadda ka buƙaci kawo ƙarshen daɗaɗɗen takunkumin nan na cinikayya da aka ƙaƙaba ma Cuba. Cuba dai ta jima tana gabatar da ƙuduri makamancin haka a kowace shekara a taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, inda take bayyana damuwarta game da dokar wacce ke shafar yauci da walwalar cinikayyar wasu ƙasashe. Cikin shekaru biyu da suka gabata, Amurka da Isra'ila ne kaɗai kan kaɗa ƙuri'ar ƙin amincewa da ƙudurin. To, amma dangantaka tsakanin Cuba da Amurka ta ingantu tun bayan da ƙuri'a ta baya-bayan nan ta Oktoba shekara 2014. A watan Yuli, ƙasashen biyu sun kawo ƙarshen sa'in sarsu ta tsawon shekaru 54, suka kuma amince su maido da hulɗar diflomasiyya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, kotun tabbatar da da'ar ma'aikata ta ƙara jaddada umarnin da ta bayar ranar Juma'a da ta gabata cewa Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arasa lalle ne ya kamo shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya kawo shi gobe gaban kotu, wato Talata kenan 22 ga watan nan na Oktoba. Wakilinmu Madina Dauda na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wannan hukuncin ya biyo bayan zazzafin muhawara ne da lauyan gwamnati Rotimi Jacob da kuma lauyan mai kare shugaban Majalisar Dattawan Joseph Daudu suka yi akan rashin bayyanarsa a kotun, bayan alkawalin da mai kare Bukola ya cewa zai bayyana a yau. Bayan an yi wannan hukuncin ne, na tambayi lauyan gwamnati Rotimi Jacob ko ya yi ji da wannan hukunci, sai ya ce,
"It's a pity that the lawmaker will refuse to honor and obey the order of the court."
Rotimi Jacob ya ce rashin zuwan shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki zuwa kotu a yau abin takaici ne, domin kuwa shi mai yin doka ne, bai kamata a ce ya tsallaka abin da doka ta gindaya ba. Shi kuwa Joseph Daudu, mai kare Bukola Saraki, ya tsokaci ne akan zaman na yau, inda yake cewa,
"Daga Juma'a zuwa yau, ni ina sauraron waya za ce min shugaban 'yan sanda ya riga ya aikata odan da aka bashi, tunda ba wanda ya yarda ni in zo da shi da kaina. Sai yau kawai yana neman a sa ni gaba a ce na riga na ce zan kawo shi ya ban zo da shi. Ya ba giya min ran Juma'a ba cewa to an yarda an yi na'am da roƙon da na yi. Ni da abin da ban ji daɗi da shi kenan, duk abin da aka yi yau kar a sa ni cikin abin da ni ban sani. Duk yanda aka yi, ko an dakatar ko ba dakatar ba, mun ɗauka ƙara zuwa babban kotu na ɗauka ƙara tun Juma'a."
Ya aka yi to wannan kotun ba su samu umarnin cewa a ɗan dakatar da shari'ar nan ba, inda har kun shigar?
Zancen kotu ba irin gaggawan na haƙƙi yi ba, dole sai sun yi nazari, sun duba abubuwa, sun yi la'akari da abubuwa da yawa. So, haƙuri za mu yi, sai mun saurare su.
Wannan batu ya yi matukan jan hankalin 'yan ƙasa, domin yadda kotun ta cika a yau ɗin nan ya nuna cewa an sa ido a ga yadda shari'ar za ta kaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yake, to bari kuma mu nufi birnin Badin, inda wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya yi hira da waɗansu da suka halatti bukukuwan ranar lafiya ta duniya da aka gudanar yau.
Sunana ne ba a bar shi kaso shanu a kele ba, to wannan rana dai tana da kyau, amma kuma zaman lafiya ba ya samu, tunda kowa ya samu wani matsayi ba ya kula da mutane. Ya kamata a ce ko da akwai wadata a dinga ce mutane ta hukace, saboda kana idan ana so gaban lafiya mu kaman nan kasan mu, ya kamata a bada wuta, a bada ruwa, asibitocin nan a duba, a taimaka ma talakawa, tunda babu wanda yake samu. Yau da ka ji ciwo sai ka zama kamar giwa ta hawaye, likitoci ta cikin ka so kai, sannan ka biya, saboda ka ana da Allah da Annabi a yi kokari a taimaka ma jama'a.
Sunana Abdullahi Lajin da tunda zan ce wannan rana da Majalisar Duniya ta ware, abinda muke fata a kasashen duniya gabaki ɗaya, Allah shi ba mu zama lafiya, kuma muna fata wanda suka tuna da wannan rana, muna son su tuna a wannan a cikin Najeriya arewa maso gabas tashin hankalin da yake faruwa, don ya wuce ma tashin hankali, yaki ne wannan. Muna fata su yi kokari su taimaka Ubangiji, Allah shi nuna mana wannan ƙarshen abin, Allah shi nuna mana wannan ƙarshen abin da yake faruwa arewa maso gabas ta Najeriya.
Sunana Suleiman Umar, da fatan cewa na fata hore wannan rana yau, wadda ita
ce majalisar dinkin duniya yau ta kebe domin a samu zaman lafiya ga duk kasar da babu zaman lafiya. Ina roƙon manyan shugabanni na su yi mana adalci su ba mu zaman lafiya mu talaka da sauran magabatan sabili da tsayin ba haka nan ba gaskiya ba za mu samu kwanciyar hankali ba kuma mu ba za mu samu abin da muke so ba. Mun yi rason a yi aiki da gaskiya fi sabilillahi ko ina a zauna lafiya.
A shekarar 2001 ne dai majalisar dinkin duniya ta ware ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ya zama ranar zaman lafiya a duniya. Taken bana dai shine jama'a na da ƴancin samun zaman lafiya a duk inda suke. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington yana cewa karfe 2 sauran minti 20 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ne za ku ji cewa a albarkacin wannan rana ta neman zaman lafiya a duniya an shirya wasannin motsa jiki a jamhuriyar Nijar. Sannan a can Nijar ɗin har ila yau hukumar ƙwallo ƙasar ta dakatar da wasu ƙusoshinta amma wanda abin ya shafa suna jayayya da wannan hukunci.
Su hudu ne yanzu an ƙara da ninni biyar menene ninnai kuma kowane da inci a bashi hujja abin da sai aka ce ai da wai harka balo.
Daniel Amokachi kuma ya ajiye aikinsa na zama kocin Ifeanyi Uba FC ko me zafi. A wasannin league na kasashen Turai kuma
kungiyar ƙwallon kafa ta West Ham ta kare lagon Manchester City da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila.
Ha kuma a Uganda an yanke hukuncin daurin shekaru akan wani babban kocin da ya bayo wani yaro matashi ababen samaye sannan ya bata shi. Jama'a barkanku da wannan lokaci, mun ji dadi da kuka samu damar sauraron shirinmu na labaran wasannin wannan litinin. Bari mu share fage a jamhuriyar Nijar inda hukumar wanzar da zaman lafiya tare da haɗin gwiwa hukumar raya karkara ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka haɗa ƙarfi suka shirya wasannin gudun tsere na matasan ƙasar albarkacin ranar zaman lafiya ta duniya wacce ake ko ina yau a duniya ɗin. Wakilin mun a can Nijar ɗin Suleimu Muni Barma ya yi kuma wannan rahoto kan wannan al'amari.
Wasannin motsa jiki wani fanni ne da aka yi imani yana taimakawa matuƙa wajen samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Sanin wannan dalili ne ya sa hukumomin jamhuriyar Nijar suka shirya gudun tserere ga matasan ƙasar waɗanda suka fafata a tsawon kilomita 8 a cikin birnin Yamai domin karrama ranar zaman lafiya ta duniya. A ɓangaren mata an bayar da tukuici ga mutum 10 na farko da ke kan gaba a wannan gudu, inda wacce ta zo ta ɗaya ta samu kyautar jika 50 da kofi yayin da mai bi mata ta samu kyautar jika 30. Haka zalika a fannin maza mutane 10 ne suka samu tukuici. Guragu maza da mata ba a bar su a baya ba a wannan biki, inda aka ba su damar fafatawa da juna a sukuwar kekunan zamani wanda a ƙarshe suka burge 'yan kallon da suka hallara Stade General Seni Kunce da ke nan Yamai. Ga abin da sakataren hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasar Nijar Abdu Bukari Ibrahim ke cewa
autorité à la concession de la paix da PNUD da ministerkin wasa da motsa jiki suka gama hannu suka yi wannan taro don a shaida ma duniya ya kamata a zamana lafiya, ya kamata duk hasumi da aka yi ya kare a zamana cikin lafiya. Kun san a Nijar akwai ana wasa iri-iri kuma masu lafiya suna yi malasa lafiya basi. Kun gane yau dai an kawo wannan kamar matasa wanda basu da ƙafa ko basu da hannu ko masu ƙafa ɗaya sun yi aiki tare da mu don su ma dai a sa su cikin zaman lafiya a ƙasar Nijar.
Haka zalika na ƙasassu 10 na ɓangaren maza da na mata da suka zo kan gaba a sukuwar kekuna sun samu tukuici makamantan na farko. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaishe ka Sule. To za mu sake koma Nijar ɗin an jima, amma yanzu ya kamata mu gaya muku cewa ƙungiyar captain ɗin ƙwallo na Najeriya wato Daniel Amokachi ya ajiye aikinsa na zama kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ifeanyi Uba ta kudancin Najeriya bayan makonni biyar kadai kenan da karɓo wannan aiki yana yi. Shirye Daniel Amokachi wanda dan shekaru 42 da haihuwa ne ya dade da mu yana magana yadda yake burin ya dauki wannan kungiyar ya kai ta nesa a nasarori na kwallon kafa na duniya. To sai dai kuma rashin samun sa'a da kuma rashin nasarori din sannan kuma da bambanci da sabanin ra'ayin da ya dinga samu da jagabannin masu wannan club din yasa wannan al'amari bai yi kyau ba. Rahotannin da ake samu sun nuna cewa ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata wa shi Daniel Amokachi rai shine dabi'ar su masu club din na ganin cewa suna tada yare cikin talatin nan dare suna cewa su tashi su bar gari ya gari su koma inda suka fito ga kuma hanyoyi ba su da kyau abinda shi Daniel Amokachi yake ganin cewa abu ne mai hatsari kware da gaske kuma ya dade yana janyo hankalin shugabannin club din da cewa a daina haka amma ba daidai ne ba. Kashin ta ma shi mai club din Ifan Yuba din yana ganin kamar Amokachi yana sanya masa rashin kunya saboda haka suke ci gaba da samun sabanin ra'ayi. To bari mu je jamhuriyar Niger shiga ta biyu inda yanzu zamu je wajen Sha'ibu Mani mu ji abin da ya biyo bayan rikicin korar wasu yan kwallo da aka yi a can Maradi.
Hukumar kwallon kafa reshen jiran Maradi da wani taro na ladabta kulub ɗan Baskori na ƴan rukuni na biyu daga wasanni sabilin tabargaza da reshen ladabi ga abokan wasa ya zuwa shugabannin kungiyoyin wasa da kungiyar ta jiha ta mayar ɗan Baskori ganga ga harkokin wasanni har tsawon shekaru biyar. To wai menene ya zafin aikata haka? Alhaji Rabi Mamakashi, shugaban Finifoot reshen jiran Maradi.
Kenan ba lo ba zage-zage ba ne, in ka yi sakara to ka jira sakamako. Na biyu da aka yi balo ta kubu nasional masu alƙalanci so su sun haihe su suka ta zagen su suka rubuta mu president takarda ya rubuto musu ya ce to tunda sun ce abu gaskiya shi ya yarda abu gaskiya wannan bai musu ba suka kire shi suka zage shi su ne muka tattara aka diba gaba daya aka ce to wannan club bai san ci gaban jaha bai san ci gaban ƙasa gaba daya aka doka muka dakatar da su shekara biyar.
Wannan mataki na ladabta dan Baskore bai tsaya nan ba, ta kai tsige waɗansu masu faɗa a yi har su biyar a cikin ɗan Baskore ɗin kada su ƙara sa hannu a rakokin wasa. Haka ya sajin ta bakin Malam Abdullahi Tahiru, shugaban kulub ɗan Baskore da na shi murtani.
Wannan abu ya bani mamaki ƙwarai.
Ko kun san ba ku aikata lahi ba?
Lalle muna nazari mu gani ba mu cewa ba mu aikata lahi duka ba. Akwai kuskure da yawa ba su ta karai.
Wai ko da kwanakin ba ku ba ku taɓa tabbaka wani kuskure ba?
Fannin wasanni wanga kuri amma wani kuskure da aka ɗauko wanga abin da aka ɗauko dangance da ilimin wasan kin da aka ma jangurzoci don abin shi a samu su huta ba san dama su da ciki dan dama su kore shi ya shi su ne shi in ko suwa da hujja ko ko wani shi da aka ce shi dan dama su kore ta yi ola dukilce shi ya abu wallahi ba mu hujjar mu yarda ita
me yasa su wadancan ka ce in hudda su
su hudu ne yanzu an ƙara da ninni biyar menene ninni kuma kowa da in ci a bashi hujja abin da aka ce ai daga harka balu
duka yawan kulub da kwallon kafa dake ga Maradi kulub ɗaya ne dan ƙasa ke takale da a rukuni na daya Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger.
To kada ku shafi kuna jin shirin labaran wasannin sashen wasu na mura Amurka ne daga birnin Washington DC. Yanzu bari mu cilla zuwa kasashen Turai wurin Murtala Faruk sun yi namiji yadda ta kaya.
Kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta karye lagon Manchester City da yanzu haka ke jagorancin teburin gasar Premier ta Ingila, inda karon farko a gasar ta Premier ta kakar wasanni ta bana City din ta sha kashi a cikin gidanta na Etihad daga West Ham da ci 2-1. Wannan ne kuma karo na biyu a jere da City din take shan kashi a cikin kwanaki hudu biyo bayan kashin da ta sha a wasan gasar zakarun Turai a tsakiyar mako. Wannan nasarar ko ta daga West Ham din zuwa matakin ta uku a teburin gasar tare da tazara maki uku kacal tsakaninta da City din. Manchester United ce ta biyo a tebur bayan da ita ko ta bi Southampton har gida ta doke ta da ci 3-2. Zakarun Ingila ko Chelsea ta kara zafafa takararta ta kofin na Premier bayan da karshen makon nan ta yi galaba akan Arsenal da ci 2-1 a wata karawa mai zafin gaske tare da rudani biyo bayan jan katin kora da aka baiwa ƴan wasan Arsenal biyu a lokacin wasan. Gabriel Paulista ne alƙalin wasan ya soma kora ana dab da tafiya hutun rabin lokaci biyo bayan wata takaddama da ta barke tsakaninsa da ɗan wasan Chelsea Diego Costa wacce kuma ta kai har ya kutufe shi ta baya bayan da tuni alƙalin wasa ya ba su katin gargadi. Sai kuma a minti na 79 Santi Cazorla shi ma ya karbi katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati bayan samun sa da laifin shigar mugunta wa Fabregas na Chelsea. To sai dai fa lamarin bai yi wa kocin ɗin Arsenal ɗin Arsene Wenger daɗi ba wanda ya kira ga hukumar kullon kafar Ingila din da ta yi nazari tare da hukunta dan wasan Chelsea Diego Costa sakamakon wasan da ya mayar da Arsenal a matakin ta 5 da maki 10 tare da tazarar maki 3 tsakaninta da Chelsea din wace a yanzu ta dago zuwa ta 15 a tebur. A kasar Spain kuma Barcelona ta ci gaba da jagorancin teburin gasar La Liga biyo bayan nasararta ta 4 jere da juna wannan makon akan Levante da ci 4-1. Real Madrid ma ta ci gaba da dafa mata baya tare da tazarar maki 2 katala tsakanin su bayan da ita ko ta doke Granada da ci 1 mai ban haushi yayin da Villarreal da ta doke Athletic da ci 3-1 take ta 3 a tebur da makin ta 10 daidai da Madrid din da ma Celta Vigo da ke ta 4 wace ita ko ta bi Sevilla har gida ta doke ta da ci 2-1. A can kasar Italia kuma zakarun kasar wato Juventus ta sami nasara karon farko a gasar Serie A ta kakar wasanni ta bana a cikin wasanni hudu bayan da ta bi Genoa har gida ta doke ta da ci 2-1. Wannan ko ita ce nasara ta biyu da Juventus din ta samu a cikin kwanaki hudu bayan da tsakiyar mako ta doke Arsenal a wasan zakarun Turai. To sai dai har yanzu Juventus din tana matakin tasha 3 ne a teburin gasar ta Serie A da maki 4 kacal. Inter Milan ko ta ci gaba da samun nasara karo na hudu bayan da ta doke Chievo da ci 1 da nema a ƙarshen mako inda kuma take ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 12. A kasar Jamus kuma Dortmund da Bayern Munich ne yake ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 15-5 bayan da ƙarshen makon nan Dortmund ta lallasa Leverkusen da ci 3 da nema yayin da ita ma Bayern Munich ta bi Darmstadt har gida ta doke ta da ci 3 da nema. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga sheka Murtala. To bari mu kakkare a kasar Uganda in ta wuta kotu a birnin Kampala ta ce ta yanke hukuncin daurin shekaru da tara akan tsohon koci mai suna Chris Mubira wanda kuma tsohon dan kwallon kasa ne wanda ta ce ta same shi da laifi na jima'i da yaro namiji dan uwansa. Shi dai Mubiru din nan wanda ya taba zama kocin ita kanta kungiyar kwallon kafa ta Uganda Cranes din da kuma daga baya-bayan ne jagorancin wata kungiya da ake cewa Villa an same shi ne a cikin wannan watan da laifin yayi jima'i da wannan yaron dan shekaru 17 da haihuwa. To an yanke masa hukuncin daurin shekaru 10 amma ba nan aka tsaya ba. A ranar Juma'a da ake yanke hukuncin har ila kotun ta ubuce shi da ya biya tara ko kuma diya ga shi saurayin na wato sule miliyan 50 na kasar Uganda wanda kimanin dala 15,000 kenan na Amurka. Shi yaron da aka yi wannan ta'asa din wanda ya zo cikin kotun fuskar shi alfe da wani kyalle domin ba ya san a ga fuskar shi din ya ga kotu cewa Mubiru ya bashi kwayoyi ya sha ne ya hankalinsa ya bace sannan ya zo ya jima'i da shi. To shi dai yaron an ce yana da goyon bayan jigogin mutanen da ke yaƙi da ɗabi'ar liwaɗi a can ƙasar Uganda irinsu wani shahararren malami na ɗariƙar Kirista to Pastor Solomon Mali. Amma kuma akwai masu ɗaurewa su masu liwaɗin gindi a can Uganda ɗin irinsu wani lauyo da ake cewa Nicholas Opiyo da ya ce shi bai yarda da wannan hukunci ba da kuma wani ɗan hankorin kare haƙƙin bil'adama baturen Ingila da ake cewa Peter Tatchell wanda ya ce bai kamata ma wannan shari'a a kawo ta kotu ba. Ita dai kasar ta Uganda ta yi suna ne a duniya lokacin da ta fito da wata doka a shekarar 2014 wadda ce ta haramta yin luwaɗi da maɗigo a cikin ƙasarta wacce kuma aka ce tana ɗauke da wato hukunci da horo mai tsanani. Yanzu a ƙasashen mu na Afirka akwai ƙasashe 37 da suke da irin wannan dokar ta hana luwaɗi da maɗigo. Kuma abin da ya sauka kenan a shirinmu na labaran wasannin wannan yammaci din a madadin dukkan wakilanmu da suka tarbata a ciki har da Sule Bumuni Barma da Shaibu Mani da kuma Murtala Faruku Saina ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bambancin tattalin arziki da kuma wasu dalilai ke sa mutane suna tsunduma cikin aikata ta'addanci. A wasu bangarori da dama na gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, tsare-tsare a fannin tattalin arziki ya janyo bambance-bambance da rashin daidaito a cewar Catherine Novelli, sakatariya a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka bangaren tattalin arziki da makamashi da muhalli. Tsarin tattalin arzikin a ɗaya bangaren na tafiya da zamani wanda yake ba da kyakkyawan zarafi ga mutane masu hali. Amma haka bai kamata ba domin yana ɗaukaka wani akan wani. Ɗayan ɓangaren tsarin tattalin arzikin haka nan ya take kala zube, kuma yana haifar da rashin ingantaccen tsaro da kuma yanayin rashin isassun kuɗaɗen shiga da kuma kyakkyawan fatan gyaruwar abin nan gaba. A cewar babban bankin duniya, ƙasashe a gabas ta tsakiya da kuma arewacin Afirka na samar da kashi 27 cikin 100 na adadin tattalin arzikin ƙasa da ba tsara ba, da kuma ba da gurbin ɗaukar ma'aikata kashi 67 cikin 100, wanda shi ma ba a cikin tsarin tattalin arziki yake ba. A ƙasashe da dama, kusan zai yi wuya mutum ya canza daga mai ƙaramin ƙarfin tattalin arziki zuwa mai zarafi, a cewar sakatariya a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Novelli. Ta ce a gabas ta tsakiya adadin mata kaɗan ne ke sa hannu a fagen aiki, wanda hakan ya fi ƙasƙanci a duniya. Mata da dama kan rasa ƙwarin gwiwa a ɗan wani lokaci da zarar ba su samu aiki irin na gwamnati ba, har ma daga ƙarshe su kai ga daina neman aikin gabaki ɗaya. Ƙungiyar ISIL ta yi amfani da wannan ƙoƙarin da suke yi na horas da ‘yan ƙungiyar ta hanyar yi masa alƙawarin ba su guraben ayyuka masu mahimmanci a jihohinsu, kuma ɗaruruwan mata sun faɗa wannan tarkon. Abin dubawa a nan shi ne, ƙungiyar ISIL na son ɗora laifin a kan cewa jari hujja ne ke haifar da rashin daidaiton tattalin arziki. A gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, ƙungiyar ISIL ta ba da zaɓi na bogi a tsakanin tsarin da ake bi na rashin adalci da kuma tsohon yayi na da da aka yi masa kwaskwalimar yaudara. Hanya mafi inganci da za a bi domin fuskantar wannan ƙalubale ita ce ƙasashe su nemi manufofin samar da tattalin arziki ta hanyar kasuwanci da rungumar gaskiya da kuma bin doka da oda da tabbatar da damar da duk jama'a za su iya cin nasara. Rungumar irin wannan sauyin zai iya yin tasiri wajen dakushe saƙonnin tashin hankali da na ta'addanci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai.
To, mutane akalla 54 ne aka ce sun mutu a wasu fashe-fashen da ake kyautata zaton mayakan Boko Haram ne suka haddasa jiya Lahadi a arewacin Najeriya. Majiyoyin soji a ƙasar Kamaru sun ce wasu matasa biyu sun ‘yan ƙunar baƙin wake sun hallaka mutane a ƙalla 5 a wani al’amari mai kama da na baya-bayan nan a hare-haren ƙetaren kan iyaka waɗanda ƙungiyar Boko Haram mai tsatsauran ra’ayin Islama a Najeriya kan kai. Rundunar sojin Burkina Faso ta ce sojanta na dannawa zuwa Wagadugu babban birnin ƙasar a da zamar kwance ɗamarar dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar waɗanda suka yi juyin mulki a makon jiya. Mai magana da yawun sojin Captain Habye ya gaya ma sashin Faransanci na muryar Amurka cewa rundunar sojin ta gaya ma dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasar su miƙa wuya su kuma tafi wani sansanin soji da ke daura da dandalin ƙasa, wanda wuri ne da jama'a kan taru a ƙasar. Yau Litini, Papa Roma Francis ya isa birnin Olgin na ƙasar Cuba, wanda shi ne ya da zango na biyu da ya yi a ziyarar wannan tsibirin ƙasar da yake yi kwana guda bayan ganawarsa da Castro da ɗaya Castro ɗin ‘yan uwan juna waɗanda suka mulki Cuban tun a shekara ta 1959. Olgin, mai tazarar kilomita 743 gabas da birnin Havana da ɗaɗɗiyar tungar ɗariƙar Katolika ce.
To, ƙarshen rahotannin kenan da kuma shirye-shirye na yau nan, kuma za mu dakata sai idan Allah Ubangiji ya nuna mana gobe mu sake shigowa da sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma shi Dan da Derek dukkansu da suka tattaimaka wajen har haɗa mu da ku a yammacin yau. Alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, ko kuma ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.